الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda tayi daidai da 24 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a wato rana irin wannan ta Asabar wato a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya wato sharhin Muqaddimatul Iziya littafi ne na babban malaminmu Professor Muhammadu Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala mun gama da bayanin aikin haji to sai muka ce za mu dan yi kokarin yin bayanin aikin hajin ba tare da karkasa shi zuwa ga sunnoni nafil abunan wajibai kaza kaza ba za a yi aikin hajin a dunkule wanda Allah ya ce mu ya hada a gurin karatu wato a cikin karatu daya to zai iya zama jagora ga duk wanda Allah ta'ala ya nufe shi da zuwa aikin haji ko umara ba tare da wata mushakka ba insha Allah zan yi kokari a wancan satin mun fara bayani akan shi aikin hajin kuma ya zama na lokaci ya kurace ina ganin zamu dauko dai daga farko dan ya zama an samu cikakken bayani a wuri guda akan aikin hajin insha Allah in ba abinda kuma kwakwalwata bata iya hararo shi ba lokacin bayanin amma dai zan yi iya kokari insha Allah kamar yanda muka faɗa wato aikin haji dai nau'i uku ne akwai nau'in da ake kiransa tamattu'i tamattu'i shine niyyar aikin haji da umra amma ita umarar ita za a fara yi bayan an yi ta sannan daga baya sai kuma a yi niyyar aikin haji amma duk dai a tafiya guda ne sai kiran shine shi kuma shine mutum ya yi niyyar zai yi aikin haji da umara a haɗe ba tare da ya raba ba na ukun su shine ifradi ma'ana niyyar aikin haji kadai ba tare da umara ba to farko dai wanda ya riga ya kudurci niyyar zai yi ɗaya daga cikin nau'o'in aikin hajjin nan guda uku to bayan dai ya bar ƙasarsu to zai sauka a ɗaya daga cikin wuraren da shari'a ta tanada domin yin harama da aikin haji ko umra wannan wuraren wajen guda biyar kusan da mun shakaranta su akwai Juhufa wanda wannan miƙaci ne na mutanen Madina da duk waɗanda kuma yanayin hanya ta biyo da su ta Madina sannan akwai Juhufa wanda shi kuma miƙaci ne na abin nan Zulhulaifa kai ko yawa afwan Zulhulaifa shine mikacin mutanen Madina da duk waɗanda ainihin wato suka biyo ta wannan yanki. Sannan sai Juhfa ita kuma mikaci ce ta mutanen Sham da kuma duk waɗanda suke tahowa minal Maghrib, wato mutanen kasashen Maghrib. Akwai Yalamlam na mutanen Yaman da waɗanda suka biyo ta ƙasar Yaman. Akwai Karnul Manazil waɗanda suka biyo ta ina? Na'am. Karnul Manazil miƙatin ina ne? Na'am. Na mutanen Iraki ne? Eh? Zatu Irkin miƙatin ina ne? Zatu Irkin? Ok, shi ne na mutanen Iraki ko? Karnul Manazil ba. Ah, mutanen ƙasar Najat. Najidu da waɗanda suke biyowa ta wannan yankin. To mu wanda ya dangance mu shine Juhfa. Juhfa din nan kuma kamar yanda bayani ya gabata, mikaci ne wanda ruwa ya cinye gurin. To kuma mun tattauna satin da ya wuce game da ina ne zai zama mikacin mutanen Najeriya in sun tashi. A takaice dai malamai da dama sun ce Rabik, ko wani guri Rabik shine wanda yake dabda ita Juhfa din. To sai ya zama na shi nan Rabik din shine a madadin Juhfa ga wanda zai dauki miƙati a Juhfa, to sai ya dauki miƙatin sa a ainihin wato Rabik. To idan mutum yazo daukan harama a Rabik, ita haraman nan dai daya ce daga cikin rukunan aikin haji. Ma'ana shine niyyar shiga cikin aikin haji din, tare da kuma cakuɗa niyyar da aiki cikin ayyukan aikin haji kamar talbiya. Na fata an gane. To idan musulmi ya isa zuwa miƙatinsa, misali idan misali kai daga nan Najeriya, sai Allah ta'ala ya sa kaje Rabik, kuma kai niyyar zaka ɗauki ainihin wato ihrami, to an so ka yanke farce, an so ka kawar da gashin maraka da na hammata, an so mutum yayi wanka yayi alwala, sannan ya sanya wato tufafinsa na ihrami. In namiji ne zai sanya ainihin wato zani na ɗaurawa da kuma mayafi, sannan an fi son su zama farare kuma masu tsafta. Ita kuma mace za ta iya sanya duk tufafin da ainihin wato ta ga dama, matukar dai ya cika dokoki irin na shari'a. Kawai dai ana so a cikin ihramin ta nisanci abubuwa kamar haka: kada ta sa niqabi, kar ta sanya safar hannu. To bayan mahajjaci ya sanya wannan wato ya yanke farce, ya kawar da gashin marasa da na hammata, ya yi wanka, ya yi alwala, ya sanya ihramin nan nasa wannan fararen ainihin wato a zannuwan guda biyu in namiji ne, ya ɗaura na ɗaurawa, ya yafa na yafawa. To bayan haka an so yayi sallah ainihin wato sallah raka'a biyu, wato raka'o'i guda biyu ne na ihrami. To daga nan kuma sai yayi niyyar aikin haji a zuciyarsa ko kuma ya faɗa a harshensa. Wanda zai aikin hajjin tamattu'i sai ya ce labbaika Allahumma ko labbaika bi umrati. Zai fara yin haramar umra ne, zai ce labbaika bi umratin, ya Allah na amsa kiran ka zan yi umara. To idan yayi wannan niyya din, to zai tsaya wajen kokarin yin aikin umra din da farko kafin aikin haji. Amma wanda zai yi kirani, an fahimta ko? To shi zai hada niyyar ne lokaci guda, ya ce labbaika bi hajjin wa umra, wanda zai kirani kenan. Wanda kuma aikin haji kawai zai sai ce labbaika bi hajjin, wannan duk ana gaya maka cewa kana da zabin nan guda uku. In tamattu'i zaka yi, to farko cewa zaka yi labbaika bi umratin, ita kadai zaka fara niyya. Sannan daga baya zamu zo wajen da kuma zaka sake cewa labbaika bi hajjin din. Amma in kirani ne zaka hada su gaba daya, labbaika bi hajjin wa umra. In kuma aikin haji ne kawai zaka yi, sai ka ce labbaika bi hajjin.
to idan mutun ya riga ya shiga wannan ya shiga harama ma'ana da zarar mutun yayi wannan niyyar ya fadu wannan kalmar labbaika bi hajjin wa umratin ko labbaika bi umratin din in tamattu zai to ya riga fa ya shiga harama da aikin haji abin da ake nufi da harama an haramta masa akwai abubuwan da an haramta shi abubuwan da suka haramta ga wanda yayi harama da aikin haji akwai wanda sun an yi tarayya tsakanin mace da namiji ma'ana yanda aka haramta namiji yin waɗannan abubuwan ita ma mace an haramta mata akwai kuma wayanda suka keɓanci namiji kawai akwai kuma wayanda suka keɓanci mace kawai ina fata an gane wayanda aka yi tarayya shine an hana bayan mutum yayi harama da aikin haji ya gusar da gashi ko na gashin baki ko na kai ko na hammata ko na mara an hana mace ko namiji bayan an yi harama da aikin haji yanke farci an hana saduwa irin ta aure tsakanin ma'auratan da suka je aikin haji bayan an yi harama da aikin haji an hana wasanni irin na mata da miji wanda suke na sha'awa bayan an riga an yi harama da aikin haji an hana sanya turare a jiki ko a tufafin mai harama da aikin haji bayan an yi harama an hana ainihin wato kuma ainihin wato farauta ga wanda yayi niyyar aikin haji ko umra sannan an hana daurin aure bayan mutum ya riga ya shiga haramar aikin haji wannan mace ko namiji ba wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan bayan ya riga ya harama da aikin haji domin wanda za a ga rashin sanin wannan ya riga ya harama kuma sai ya ganshi yana ta yin wasu tafka-tafkan yana ta yin wasu kusakuran to waɗannan mutum ya kiyaye su namiji ne shi ko mace in dai ya riga ya shiga harama da aikin haji to ba zai yi ba sannan idan namiji ne shi kuma akwai abubuwan da aka hana shi an hana namiji ya sanya dinkakken tufafi misali kamar ya sanya riga ko ya sanya wando ko ya sa hula ko rawani ko kuma ainihin wato yayi kokarin jawo fitar mani daga jikinsa to wannan da an hana ainihin wato ita kuma mace in dai ta riga ta yi harama da aikin haji to an hana ta ta sanya safar hannu an hana ta ta rufe fuskarta da niqabi an fahimta ko to wannan shine da zarar mutum yayi haka to ya kiyaye wato mahzuratul ihram kenan to idan mahajjaci ya gama ihra ya gama harama to zai fito daga miƙati yanzu misali in muka dauka daga nan Najeriya mutum sai ya sauka a Jidda daga Jidda sai ya hau abun hawa ya je Rabik da ya je Rabik yayi wankansa yayi alwala yayi salla ya dauki harama sai ya fito daga gurin ihramin yana talbiya zai ta yin talbiya labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak zai ci gaba da yin wannan har sai ya iso garin Makka to idan ya zo garin Makka idan ainihin wato aikin hajjin tamattu'i zai yi to da ya shigo garin Makka kawai zai je fara yin umra ne zai je dawafi zai yi sa'ayi zai zo a dan yi masa saisai shikenan ya gama umra in ya gama umra sai ya warware waccan niyyar da ya dauko daga miƙati yanzu shi ya zama fudi kenan ya gama aikin haji kuma bai riga ya shiga haramar ya gama kai umra afwan ya gama aikin umra bai riga ya shiga kuma mai ba aikin haji an gane wannan ko yawa zai ci gaba da zaman sa haka har sai zuwa ranar 8 ga watan Zulhijja shine yawmut tarwiya to sai ya sake yin harama ya ce labbaika bihajjin ya gama umra tun a baya ko kila tsakaninsa da umarar ya kai kwana biyu ko uku ko hudu ko biyar ya danganta da yaushe umarar a cikin dai lokacin da ya je to da ya gama wannan sai kuma harama da aikin haji to da ya yi harama da aikin haji kuma daga nan sai ya nufi sai ya fito tare da ainihin wato dandazon alhazai sai su nufi Mina amma idan kirani mutum zai ko ifradi to zai zo idan ya shigo Makka to zai zo ya dawaful qudum shi kuma dawafil qudum shi yake shi ko wancan wanda zai yi tamattu'i dawafin me yayi na umra shi kuma mai kirani da mai tamattu'i mai kirani da mai ifradi su kuma suka zo suna zuwa garin Makka za su yi dawafil qudum. To idan suka yi dawafil qudum wa'annan masu nau'o'in aikin hajjin nan guda biyu za su ci gaba da zama cikin ihraminsu. Abubuwan can duk da aka hana suna nan suna race a wuyansu ba za su aikata su ba. An fahimta ko har zuwa ranar 8 ga wata, ran 8 ga wata sai su bi ayarin alhazai da su din da shi wanda yanzu ya sake daukan niyyar aikin haji mai tamattu din nan, duk sai su ranka ya su taho ainihin wato Mina yawmu tarwiya kenan, shine ranar ainihin wato 8 ga watan Zulhijja. Allah ya sa ana biye da ni. To shi mai aikin hajjin tamattu'i, tunda kaga su wayancan dama suna nan da harama su a wuyansu, to shi mai aikin hajjin tamattu'i wanda zai dauki harama ya ran 8 ga wata ya taho, an so ya dauki haramar da safi kafin rana ta zawali. Ina fata an gane. To sai ya taho zuwa wurin ibada na Mina domin yayi kwana, wato ya zo ya kwana a garin Mina, ya wuni ya kwana. Kuna fuskanta ta ko? Ya wuni ya kwana. Sannan idan ya zo zai sallaci salloli guda nawa? Zai yi sallar azahar, la'asar, magariba, isha. Kuma duk waɗannan sallolin kasaru zai yi, azahar kasaru, la'asar kasaru, magariba dama ba ya mata kasaru, isha kasaru, kuma kowace ita daidai. Anan ba jam'an wa kasaran. Allah ya sa an gane. Anan in yaje zai azahar ita kadai raka'a biyu. Sai ya jira lokacin la'asar, in la'asar ta yi shi ma zai sake tashi ya yi sallar la'asar raka'a biyu. Idan magariba ta yi zai sallar magariba. Idan isha ta yi ita ma zai tashi ya yi sallar isha raka'a biyu. Ya samu kasaru amma ba jami'i. Kun fuskanci wannan? Yawwa, zai yi sallolinsa kowace ita kadai babu maganar me kasaru. A ba maganar jami'i. Zai yi kasaru amma ba maganar jami'i. A'a, ko jam'in suka yi, ma'ana ko da sallar jam'i suka yi. Abinda ake nufi da jam'i nan shine hada azhar da la'asar ba zai ba. Ba zai hada kuma magariba da isha ba, kamar yanda zamu ji mutun zai iya yin a Arfa, zaka iya hadawa a Muzdalifa, zaka iya hada, amma a Amina za ku iya yin jam'in sallah, a sa liman ya jagoranci mutane sallah amma babu hadewa. Za a yi sallar azhar ita kadai, sallar la'asar ita kadai. Na fata an gane. Sallar isha da magariba duk kowace a wawware ta ita kadai, a yi ta a kuma lokacinta. An fahimta ko? To bayan sallar asuba sai kuma mahajjaci ya fito ranar 9 ga wata kenan. Yanzu ranar 8 ga wata ya je ina? Mina. A Mina ya sallaci salloli guda 5 har da asuba ta washe gari ko? To washe gari shine ranar nawa ga wata? Ranar 9 ga wata. Ranar 9 ga watan Zulhijja shine ranar me? Arfa. To kuma ita Arfa din nan ɗaya ce daga cikin rukunan aikin haji. To da zarar rana ta fito yana Mina, mana gari ya yi sallar asuba a Mina, gari ya waye, rana ta fito, rana tana fitowa ranar 9 ga wata, wato ranar Arfa kenan. To mahajjaci zai fito daga Mina ya fuskanci Arfa domin tsayuwar Arfa. Ina fata an gane. Yawwa, tsayuwar Arfa rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji. Sannan ana so mahajjaci ya samu kansa a wani bangare cikin filin Arfa. A duk inda mutum ya samu ya tsaya babu laifi. An gane ko? A tsaye yake akan kafafuwansa, ko kuma akan abun hawa yake, ko kuma ya dan kishingida. Tunda dama wuni za a yi ana tsaye, kaga ba zai iya yiwa wani ya yi ta tsayuwa ba, amma za ka iya zama har ta kan kama ma mutum ya dan yi bacci, in ya ji bacci ya yi abin nan ya tashi kuma a ci gaba, yana dai cikin filin Arfa. An gane ko? A wannan ainihin wato yi ne. Tsayuwa Arfa ana kirga ta daga cikin muhimman rukunai a aikin haji. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Alhajju Arafa. Alhajju Arafa. To a wannan ranar ana so, wato rana ce wadda Allah madaukakin sarki aka ce yana yin alfahari ga waɗanda suke tsaye a Arfa, yana yin alfahari da su ga ahalar sama, mala'ikun da suke sama. Allah ta'ala yana cewa ku duba bayina sun taho futu-futu sun yi kura ba samun damar taja kai sun zo kawai suna neman ainihin wato yarda ta a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wata rana da Allah yake yawaita ƴan tabayi daga wuta sama da rana arfa da aka rana ce wadda take mai girma lokacin tsayuwar arfa din nan yana kamawa tun daga lokacin da rana ta yi zawali da kabaro mina ka taho to tun daga wannan lokacin har izuwa hudowar alfujir din ranar 10 ga wata har izuwa ketowar alfujir din ranar sallah kenan 10 ga watan Zulhijja an gane ko to anan arfa shi kuma mahajjaci zai sallar azhar da al'asar kuma zai yi jam'u taqdim jam'u taqdim kenan jam'u taqdim zai azhar da al'asar a lokacin sallar azhar za a yi kiran sallah guda daya za a yi iqama guda biyu an so mahajjaci a ranar arfa ya yawaita addu'a ya yawaita talbiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairud du'a du'a yawmi arafa mafificiyar addu'a ita ce addu'ar ranar ainihin wato ranar arfa an gane ko yake cewa mafi alherin abinda na faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine mafificin zikirin da mutum zai yawaita ba a hana shi wasu azkar din ba ba a hana shi addu'o'i na neman alherin duniya da lahira ba a wannan ranar amma ya yawaita fadin wannan kalma ta la'i wannan zikiri na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mahajjata za su cika ba ko mahajjaci zai cika ba da tsayuwa a wannan fili na arfa har zuwa faduwar rana idan rana ta fadi to mahajjaci da sauran mahajjata duk za su kuma dade su baro filin arfa su taho ina kuma sai kuma Muzdalifa dan anan su kuma alhazai za su kwana Allah ya sa bayanin ana biye da shi sun baro Mina sun taho arfa kaga ranar yaushe suka zo Mina 8 ga wata ko washegari 9 ga wata suka taho ina arfa rana ta fadi ranar arfa za kuma su taho ina Muzdalifa masha Allah to idan suka zo Muzdalifa anan kuma ainihin wato mahajjata za su kwana a ainihin wato Muzdalifa mahajjaci zai sallaci sallan magariba da isha jam'u ta'khir shi kuma yayi jam'u taqdima ina a arfa ya hada azhar da al'asar a lokacin azhar to in yazo Muzdalifa kuma zai jam'u ta'khir shine zai hada magariba da isha a lokacin isha an gane ko an so ga mahajjaci anan ma Muzdalifa ya yawaita addu'o'i ya yawaita wato zikiri sannan anan ake so mahajjaci yayi guzurin tsakonkwani tsakuwa daga Muzdalifa saboda in ka tafi Mina ba lalle ka samu tsakuwa ba an gane ko in ka kuskura ka je Mina wajen jifa kace sai a can zaka samu dutse to zaka dan sha wahala ba lalle bane sai ka yi abun nan dan haka shi yasa tun daga Muzdalifa tun da nan guri ne wanda yake fili ne na Allah ta'ala akwai tsakoyi to tun daga nan sai ka tsinci tsakuwa ranar da ma tsakuwa wani za ka ga ma sai ya tsinci adadin tsakonkwanin da yake bukata inda ba wani nauyi bane da su wani kuma zai tsinci iya na ranar amma dai ka dinga tsinta estara dan wata takan kauce ba ta shiga inda ake so a jefa to ba za ka lissafa da ita ba an gane ko dan haka mutun zai kwana anan yana ta wannan azkar din sannan in garin Allah ta'ala in garin Allah ya waye to zai yi guzuri da tsakuwa an gane ko an ce tsakuwar kuma wato kamar gyada ko wake kar mutun ya dauki murguzan duwatsu mutun ya dauki yan tsakoyi waɗanda suke wanda ba su fi ainihin girman gyada ba su zai tsinta ainihin wato kamar guda 7 yawwa to kaga kamar wannan tayi ta dan so ta yi girma ai ta fi girman gyada ko yawwa kamar an fasa ta biyu haka kaga wannan za ce kaga wannan in ma kana dan abin nan ka watsa ba ma zai san kana da tsakuwa so da ka je gurin ka fitowa za ka yi da ita daga ko tana rike a hannunka ko kana da wata yar jaka ko wani dan guri da ka zuba ta da ka zo kawai sai ka ainihin wato dauko ta yawa to kaga wannan eh wannan jakar da suke dan sa guzuri a ciki ko wasu yan kayayyakin mutum to zai ba matsala insha Allah an fahimta ko to yana nan a Muzdalifa zai kare wannan daren gaba daya a Muzdalifa har sai yayi sallar asuba a Muzdalifa to da yayi sallar asuba mahajjaci zai taho zuwa ainihin wato a wani guri da ake kira Mash'aril Haram an so mutum yana yin sallar asuba sai ya baro inda ya kwanta sai ya zo Mash'aril Haram in ya zo Mash'aril Haram anan kuma zai dan tsaya yayi ta zikiri yayi ta abun nan har sai gari ya waye gari yayi haske to daga nan kuma sai kuma a nauso rana ta dan fito sai kuma a nauso a taho ainihin wato Mina kaga an sake komawa ina Mina me zai je a Mina mahajjaci zai je ne domin jifan jamratu al-aqabatul kubra jamrorun gurin jifan guri uku ne amma a wannan ranar kawai wannan kwaya dayar ita zai je jefa kaga kenan ranar 10 ga watan Zulhijja shine kuma ranar Idi na musulmin duniya to idan ainihin mahajjaci ya fito daga Muzdalifa zai fuskanci Mash'ar Mina wato gurin ibada na Mina domin ya jefi jamratul aqaba al-kubra lokacin ainihin wato jifan daga al-fujr din ranar Idi har zuwa al-fujr din ranar da take biye da ita sai dai abin da yazo a sunna jifan ya kasance wato tsakanin hudowar rana zuwa lokacin zawali wannan jifan na farko daga rana ta fito to daga nan har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali shine lokacin ainihin wato jifa to yanzu an yi me kenan an yi jifa ko to jifan duk da cewa mun abun nan mun dan tsatsallake wasu abubuwan amma dai insha Allah ina ganin ana za iya hararo su yanzu kaga can mun yi maganar abun nan ko da yake zamu sake dawowa maganar dawafi da sa'ayi insha Allah tunda za a sake komawa can ko to idan yazo wajen jifan an so ya sanya Mina a damansa ya sanya dakin Ka'aba a hagu da shi in ka je gurin da za ka an sa da makeshi an sa aro wani gurin ma za ka an sa aro za a sa hoton Ka'aba ana nuna ma nan Ka'aba take kenan to kaga in ka je za ka sa Mina a damanka Ka'aba tana hagu da kai gurin tsayuwar da za ka yi jifan shi ma kaga an gaya ma yanda za ka yi ka sa dakin Ka'aba hagu da kai ita kuma Minan ka sa ta dama da kai to anan za ka tsaya sai ka yi jifa din na fata an gane ana so shi wannan tsakuwar da zaka jefa ta zamto akwai wata dan wani dan da'ira wata dan wani dan zagaye a jikin gurin jifan nan ake so ta fada duk da zaka ga wani dan bango haka a jiki haka abinda yasa dan a taimaka ma kar wani zai jefa kila wajen guda bakon suna haure gurin wannan dan gurin da zaka ganshi nan ake so tsakuwar ta fada to yanzu kuma ana samun sauki ma da zaka ga mutane sukan je har kusa da gurin kawai kana jefa a hankali ba tare da abin nan ba duk wannan cinkoson irin na da yanzu an samu sauki ina fata an gane to idan mutum yaje zai jefa a cikin dan wannan ramu wanda ta kauce bata shiga ba zaka kirga da ita ba mutum zai daga hannunsa lokacin da zai jefa kowace tsakuwa sannan zai yi kabbara zai ce bismillahi wallahu akbar sai ya jefa bismillahi wallahu akbar sai ya jefa bismillahi wallahu akbar sai ya jefa sai ya jefa tsakuwar guda bakwai duka ina fata an gane bismillahi wallahu akbar sai ya jefa sai ya jefa tsakuwoyin guda bakwai duka idan mahajjaci ya gama jifan jamratul aqaba to sai kuma yazo sai kuma gurin hadaya inda zai yanka to anan kaga da mai aikin hajjin tamattu'i da mai aikin hajjin kirani za su yi me hadaya mai ifradi shi ba ruwan sa ba zai yi ba ita kuma hadayar ya danganta raqumi ne ko saniya ko tinkiya ko akuya ko kace rago an gane ko yawa in kana da wadata ba ma guda daya ba ba a san mutum yana da hali kuma yaje ya takaita har ma a dinga hadaka da shi wajen a hada mutum bakwai a sai sa guda daya kaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanda mun sha ka karanta a hadisi raqumi 100 ya yanka hadaya raqumi 100 ya yanka 63 da hannunsa sannan ragowar yace a ci gaba da yankawa kai tunda kake ka taba jin wani mawadaci ya je ya yanka raqumi 100 a can yanda kake ta kokarin ka yanka dan rago guda ɗaya shi ma haka yake ta kokarin ya yanka saboda yana kirga balu din yana dun kallon balu din kudin yanzu wannan kudin kaza 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 an fahimta amma kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam raqumi 100 ya yanka don haka ana son mutun ya yanka ko dai raqumi ko saniya ko tinkiya ko akuya wannan yankan fa wajibi ne akan mai hajjin tamattu'i da mai kirani kawai an fahimta ko an so lokacin da zai yanka in shi zai yanka ko kuma in zai soke karatun yanka dai shine bismillahi wallahu akbar allahumma minka walaka allahumma taqabbal minni in mutun shi zai yanka da hannunsa to ga addu'a da zai karanta in kuma wakilci kamar yanda ana yin wakilci ka bada kudin a yi wakilci a je a yanka duk babu laifi in an samu wanda za su yi wakilci su je su yanka idan mutum shi zai yanka an sunnanta irin sunnonin dai da ake yi wa dabbar yanka a kwantar da ita dabbar a bangaren ta na hagu a fuskantar da ita alƙibla an so mahajjaci ya ci wani abu daga wannan hadayar tasa ya kuma yi sadaka da wani daga ciki lokacin yin wannan yanka din tun daga lokacin da mutum ya je jifan jamratul aqaba to lokacin yana miƙewa har zuwa wato faduwar ranar rana ta uku daga cikin ayyamut tashrik kila wani ya zama a ranar bai samu wadatar da zai yanka ba to yankan yanda ka san kwanakin layya anan to shi ma wannan yankan har tsawon kwanakin layya din nan ayyamut tashrik din ainihin wato mutum zai iya yanka yana halatta mahajjaci ya yankansa a Mina ko kuma ya zo ya yankansa a Makka tunda duk akwai guraren yanka in ya yanka a Mina yayi in kuma ba bai yanka a Mina ba ya zo Makka ya yanka babu komai ina fatan gane to idan mahajjaci ya gama ainihin wato abinda ya shafi hadaya to sai kuma me sai aski an gane ko da zaran mahajjaci ya gama hadaya sai kuma maganar aski ko yayi aski ko yayi saisaye amma askin wato kwalkwabo mutum ya aske gashin duka yafi falala ga maza saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar rahama da gafara ga masu talkwabo wanda suke aske kansu duka har sau uku sannan daga na hudun kuma sai ko kuma yayi addu'a ga masu saisaye sau daya yayi addu'ar rahama da gafara ga masu aske kansu ga baki daya a wannan ranar sannan yayi addu'a guda daya ga masu saisaye amma ita mace ba za ta aski ba sai dai ainihin wato saisaye shi ma saisayen za ta ainihin wato yanke gwargwadan anmula wato gabar dan yatsa an gane ko ko kasa da haka ma gwargwadan anmula wato gabar dan yatsa za ta tattare gashin nata sai a dan gutsire shi can ko gwargwadan dan yatsa ko ma kasa da haka ina fata an gane to idan mahajjaci yayi wannan to yayi at-tahallulul awwal yayi me at-tahallulul awwal ina fata an gane kuna biye da aikin ko yayi at-tahallulul awwal at-tahallulul awwal shine yayi karamar warwarewa ko yayi warwarewa ta farko a wannan lokacin zai iya sa tirare zai iya yin tsafta zai iya sa kayansa masu kyau duk zai iya yi zai sa tirare zai yanke farce duk waɗannan abubuwan duk zai yi amma ba zai kusanci iyalinsa ba ina fata an gane shi wannan shine tahallulul awwal wanda zai ba mutum damar ya sa tirare ya yanke farce ya gyara ya kuma sa tufafinsa irin na al'adar kasar su ko kuma irin wanda yake so ya sa to bayan kaji abubuwan da za a yi a Mina, an zo an yi jifan jamra, an yi mai hadaya, an yi mai aski. Askin nan zaka iya yi wa dan uwanka shi ma ya ma. Dan wani lokaci neman mai askin ma sai ya zama aiki. Shi yasa mutane suna samun kudi ana wani sai ya sai kilifa. Za ka ga inda mutane suke zama wan zamai a gurin su. Kudi ne zo zai ga mutun yana cewa riyal 10-10. Kankace mai nima yi mun riyal 10. Yanzu nan ga ba matsalar wuta ce da su ba. Kawai zai samu socket. A nan minan kawai za ka ga ya sa abun nan ya sa extension kawai ya sa abun nan ya zama mai aski. Yayi an yi masa kuma shi ma ya zo ka zo zu sai ya sa kilifa ya zuge ma kanka kawai sai ka bashi riyal 10 ya sa aljihu sai ka tashi sai wani shi ma ya zo ya masa shi ma an gane ko saboda kai ayi maka in kuma an samu ma aska din a gurin din sai su yi wa mutum aski to kaga kenan an gama ibadar da za a yi yanzu mun zo Mina ranar 9 ga wata ina sake maimaitawa an yi sallar azhar ba tare da an hada ta da la'asar ba an yi la'asar ita kadai an yi magariba an yi ishara na 8 ga wata amin ko bayan nan an wayi gari ranar 9 ga wata an je an yi tsayuwa arfa bayan an baro arfa an zo an kwana a ina muzdalifa wa shagarin da aka kwana a muzdalifa 10 ga wata kenan ko an zo ita kuma ranar 10 ga wata an dawo Mina an zo an yi jifa an yi hadaya an yi aski kuna tare da mu to anan yanzu mahajjaci kuma bayan waɗannan ayyukan kuma zai juya akalarsa ya sake komawa garin Makka duk a ranar yaushe 10 ga wata ranar ai ranar aiki ce za ka ga kowa ha ganshi za ka ganshi ya gaji tickets saboda karka manta an baro yawanci tafiya kafa ce in ka hawo abun hawan ma ban san dai yanzu ba amma za ka ga akwai gosulan da zaka kwammace gara ka tafi a kasa an gane ko da haka in ka baro kaga duk wannan ayyuka ne daga nan sai nan daga nan sai nan to ranar 10 ga watan kuma ana gama wayancan ayyukan nan Mina kuma mahajjata za su dawo wani daga nan ma Minan a kafa zai dawo Makka to in aka dawo garin Makka zai zo yayi dawafi wannan dawafin shi ake kira dawaful ifada ɗaya ne daga cikin rukunan aikin haji dole sai mutun yayi shi an gane ko Allah ta'ala ma yace thumma liyaqdu tafathum wal yufunu dhuram wal yatawafu bil baitil atiq dawafin kamar yadda muka faɗa shine mutun zai fara daga ina mutun zai sa ɗakin Ka'aba a hagu da shi ko sannan zai fara dawafin ne daga daidai inda Hajarul Aswad yake in ya samu dama ya rungume shi ya sumbance shi in bai samu dama ba ya taba shi ya sumbance hannun sannan in bai samu dama ba daga nesa kawai sai ya daga hannu ya ce Allahu Akbar sai ya wuce tunda wani lokaci ba a samun dama zuwa kusa da shi to daga inda kake tunda kai nesa da shi sai kawai ka daga hannu ka ce Allahu Akbar to sai ka fara dawafin daga nan ka fara in ka zagayo inda yake daya kenan daga in ka kuma zagayowa biyu kana yin zikiri ko kana talbiya ko kana karatun alqur'ani ko kana salatin annabi duk dai abin da addu'o'i kana ta yi sannan ka zagayo ka zo ainihin wato wajen rukunul yamani akwai wani guri shi ma da ake kiran sa rukunul yamani a jikin ɗakin Ka'aba to idan mutum ya zo nan shi ma daga nan kuma kan ya ƙaraso zuwa wajen ainihin wato Hajarul Aswad zai dinga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar haka mutum zai dinga yi to idan mutum ya yi wannan dawafin sau 7 ya gama to sai kuma ya zo ya salla raka'a 2 ainihin wato a maqami Ibrahim idan mutum ya yi sallah raka'a 2 an so ya sha ruwan zanzan bayan ya yi dawafin ya yi sallah raka'o'i 2 nan an gane ko sai ya tafi inda wajen zamzam yake gashi nan duk a cikin harami akwai sai ya samu ya sha in ya sha sannan sai kuma ya wuce wajen sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to idan mahajjaci mai tamattu'i ne an gane ko wato zai je sa'ayi na aikin hajji tsakanin Safa da Marwa kaga shi idan mai tamattu'i ne wannan sa'ayin da yayi yanzu na me na aikin hajji ne tunda dama yayi na umararsa a can baya to mai tamattu'i zai zo yayi ainihin wato dawafin sa na ainihin wato aikin hajji an gane wannan ko yawa idan kuma ainihin wato mahajjaci mai kirani da mai ifradi to shi sa'ayi ɗaya zai an gane ko sa'ayi ɗaya zai idan yayi wannan sa'ayin bayan dawafil qudum to wannan dawafin ya isar masa ba sai yayi dawaful ifada ba an gane ko tunda dama duk abin da zai yi guda ɗaya ne shi zai mai kirani abin da zai tunda ya gwama aikin haji da umara yake tafiya da su tare to duk abin da zai yi ɗaya zai in dawafin zai ɗaya zai shine na umara shine na aikin haji in sa'ayi zai ɗaya zai shine na umara shine na aikin haji wanda zai raba shine mai tamattu'i yayi na umara daban kuma yanzu wancan bai dauke masa wannan ba zai dawo ya sake na aikin haji daban to da mutun yazo yayi wannan yayi dawafi yayi sa'ayi to yayi at-tahallul at-tahallul tsani yanzu yayi tahalluli na biyu an gane ko yanzu duk abin da aka haramta masa da farko yanzu an janye wannan haramcin komai ya halatta har da kusantar iyalin nasa to bayan mahajjaci yayi dawafi dawaful ifada yayi sa'ayi sai kuma ya sake komawa mina again sai kuma komawa mina an gane ko yawa dan ya karasa kwanakin ayyamut tashriq a can ranar 10 ga watan ka ai wahalar da ake sha ranar 10 zaka tausaya akwai za ka ga sai an koya mutun dabaru akwai wani mutun yana da jiki wato nan din matse matsinsa duk sai da sai sakule sakule wa yake shi sa wasu sai sun dan shashafa basilin saboda gugar da jikin su cinyoyin su suke wa jikin dan haka wannan tafiyar da yake mutun kan yaje won akwai wanda za ka ganshi ya zama gurgu kuma da kalawiki tsabar tafiya ce akwai tazara ce akwai tazara ba zan iya haddadewa ba gaskiya amma dai akwai tazara tsakani kuma ko ina ka je aiki ne kuma kai shi yasa ranar 10 ga watan nan kaga dai wajen abubuwa nawa na farko dama can da gajiya baka gama sauke ta ba a kwanan Muzdalifa to kana zuwa ranar kwanan washe gari ran 10 ga wata baka taho mina ka zo kai jifa kuma duk ka dauka dan ma yanzu an sauƙaƙa abubuwan amma duk da haka za ka gade akwai wahala ka zo kai dawa jifa ka dawo ka zo kai hadaya kada kuma duk gurare ne daban-daban ka zo kai aski sannan ka sake juyawa ka taho makka ka zo kai dawafi kai sa'ayi ka kuma juyo aka dawo mina ai shi zan ka kira wannan ka kira wayan mutum ma ka ji takashe ka kai mamaki ranar an gaji tickets ibada ce daga nan sai nan daga nan sai nan duk da cewa akwai wayanda suke ganin cewa idan mutum ya zo mina ranar 10 ga wata yayi jifa din nan ya dawo yayi hadaya yayi aski to yayi zaman sa amina har sai ya gama kwanakin minan abinda ya rige masa da yazo maka kawai dawafi da sa'ayi zai ya gama aikin hajjin sa amma fa shi in wanda zai hakan to fa zai ci gaba da zama cikin ihrami ne yanzu kaga shi wanda yayi kokari yace kai bari duk gaba ɗaya ya gama ranar 10 ga watan ya taho ainihin wato ya zo ya yi dawafin sa ya sa'ayi to shi komai yanzu an janye masa takunkumi an cire masa da wannan mahzurat din da an cire masa amma wanda yace to shi wannan dawafin da sa'ayin bari ya jinkirtar da shi ya zama shine abu na karshe da zai sai ya gama kwanakin sa na mina akwai wanda suke fadin haka duk da cewa wancan na farkon shi yafi an gane ko akwai masu fadin cewa idan ka zo ran 10 ga wata ka je kai dawa'an jifa kai hadaya kai aski kawai ka zo kai kwanciyar ka washe gari ranar 11 ga wata idan rana ta yi zawali ka je kai jifa ka dawo kai kwanciyar ka washe gari ran 12 ga wata in rana ta yi zawali ka fito ka zo kai jifan na karshe shikenan daga nan kawai sai ka taho makka in ka taho sai ka yi ainihin wato dawafi da sa'ayi shikenan ka aikin haji ya cika na fata an gane to amma wanda ya riga ya dauko wannan tsarin da muka taho da shi shine bayan ainihin wato su ayyamu tashriq din nan kwana uku ne ko su ne kwanaki uku wayanda suke bin ranar sallah shine ranar 11 ga wata 12 ga wata 13 ga watan Zulhijja an gane ko to a wannan ranakun ainihin wato ayyamut tashriq wato bayan rana ta yi zawali ranar 11 ga wata to mahajjaci zai fito ya jefi jamrorin nan guda uku as-sughra thumma al-wusta thumma al-kubra a jera haka zai su an gane ko in yazo zai fara jifan sughra shi yasa aka ce zai tsuntu tsakun kaga a ranar 11 ga wata zai zo da tsakuwa nawa 21 ranar 10 ga wata tsakuwa nawa zai zo da ita 7 to wannan ranar domin ranar 17 wato dan ka gane kawai umarni ake baka yanzu ranar 10 ranar 10 ga wata kwaya dai ga sunan fa a jera amma dai aka ce ka je fa ranar 11 ga wata kuma to duk ukun zaka je fa dan haka zaka je da tsakuwa guda 21 kowace in ka je za a yanda aka gaya maɗin nan ka sa ɗakin Ka'aba hagu da kai Mina dama da kai sai ka jefi as-sughra jifa tsakuwa guda 7 bismillahi allahu akbar sai ka jefa bismillahi allahu akbar sai ka jefa sai ka jefa guda 7 din sai ka yi gaba kanka kai ta biyun sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla sai kai ta addu'a ya danganta da irin jimurinka wajen tsayuwa ka tsaya ka nace alheran duniya da lahira kai ta yin addu'a bayan kai sai kuma ka karasa wajen jamra al-wusta nan ma bismillah wallahu akbar sai ka jefa sai ka yi jifan guda 7 din nan nan ma sai ka saki dan matsawa ka dan kanka kai ta uku nan ma ka tsaya kai addu'o'i kai addu'o'i kai addu'o'i idan ka gama sai kuma ka matsa zuwa jamra ta karshe ina fata an gane idan ka je jamra ta karshe to anan kuma zaka yi shi ma bismillah wallahu akbar ka jefa tsakuwa guda 7 to anan in ka gama ba a tsayawa a addu'a kawai sai ka tafi ka a ranar nawa ga wata kenan 11 ga wata ko yawwa daga cikin ayyamut tashrik haka zaka je ka jefi wannan jamrorin guda 3 a jere kuma lokacin su kuma yana farawa ne daga zawali har zuwa faduwar rana wani zai je da rana ta yi zawali wani kan azhar sai ya tafi kan hanya zawalin yayi masa a hanya yana karasawa an yi zawali dan wani lokaci zaka da wannan ranar ba kowa yake fita ba to da in ka bari sai rana ta yi sanyi kuma lokacin cika ake to wasu sai su daure sai su fita da ranan rana tana zawali lokacin kowa ya kuya baya son zafin rana sai mutun ya je ya jefi jamrorin sa a nitsa sai ya dawo ina fata an gane kar ku manta ranar 10 ga wata an jefi jamra din ne bayan hudowar rana aka ce ita kuma lokacinta har zuwa lokacin zawali shine ya lokacinta to ita kuma ranar 11 ga wata 12 ga wata su kuma sai bayan rana ta yi zawali to daga nan har zuwa faduwar rana duk lokacin jifa ne ina fata an gane wato a kowane karo in mahajjaci yazo zai jefa tsakuwan nan guda 7 yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa sannan zai tsaya yayin addu'a kamar yanda muka ambata duk gaba daya amma a ta karshen babu ainihin wato addu'a to haka zai zo ranar 12 ga wata haka ranar 13 ga wata bayan ya gama jifa ranar 12 ga wata wato 2 ga wata cikin ayyamut tashrik to ya halatta ga mahajjaci ya gaggawa ficewa daga Mina kafin rana ta fadi ka san Allah ta'ala ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fa fala ithma alaihi liman ittaqa to idan kana so kai ta'ajili ka gaggauta to ranar in kai 11 ga wata 12 ga wata kar rana ta fadi ka fice idan rana ta fadi kana ciki to sai kai ta'akiri sai ka jira ranar 13 ainin ga wata ka bari rana ta yi zawali ka je kai jifan sannan sai ka baro makka ka baro Mina ba sai kai na 13 ga wata ba sai in za kai ta'khiri yau in za kana son kai ta'khiri a kowannan saboda an ce limani taqa shi yasa wani yana son ya shiga cikin limani taqa din wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi zaka ce limani taqa yace to yana son ya shiga cikin limani taqa din amma fa za ga mutane ne yan tsararu za ga minan ta dade saboda duk an gaji da zaman an gane ko ga zannuwa kuna ta fama da su kowa yana son ya je cire wannan zanin ya samu yanci ya sa kayan sa irin wanda ya saba to abu gaba ta karshe shine dawafin bankwana bayan mahajjaci ya gama jifan jamrorin nan ga baki daya ya bar Mina to idan yana so ya fita daga cikin garin Makka ya dawo garin su ina fata an gane to wajibi ne kuma ya koma ɗakin Ka'aba ya je dawafin bankwana kewaye 7 din nan yanda ya saba in yayi 7 din nan sannan ya zo maqam Ibrahim ya yi sallah raka'a biyu wannan shine karshen ainihin wato aikin haji da kuma ƙarshen ban kwanan da mutum zai wa ainihin wato masallacin harami nan ba sai dawafi ne na ban kwana to wannan a gurguje ban sani ba ko in ma an tsallake wasu abubuwa dai ina jin ba su da yawa dai wannan dai a dunkula gaskiya shine bayanin aikin haji tun daga farko har zuwa ƙarshe ba tare da fadadawa ba sosai dai a dunkula dai cikin muhimman abubuwan ka bi wannan bayanin daki-daki zaka in ka same shi insha Allah in Allah ya kaddara kana cikin wanda zaka bi mu wannan shekarar in Allah ya kai mu to kaga sai kaga in ka ji wannan insha Allah zai zama jagoran ka insha Allah abinda muka fada ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik